يوم لا يجوز السفر جراء النبي صلى الله عليه وسلم تدقوا دا تريه بدا ثلاثين وانده دا شي دا عشرين دا بقي دا وشن ايه نشكرا تدقوا ديو دا سرع تميلادية وانا مثلا شي نامني البركة مثلا شي الفرقان زامو فارغ رسمي اشكين لتاتن العزية مقدمة العزية للجماعة الأزهرية الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي المالكي فكهم نفكه لتاتي نفكه مذهب الإمام مالك ابن أنس إمام داري إمام داري الهجرة كما يند مكسابة نفكه دزام فارسة كراتين لتاتي مكان نيجر شمفتع akan hakkin ilimi akan mu wani lokaci akan muhimmancin ilimi wani lokaci akan ladabban ilimi sannan kuma da dan bayani akan fannin da za a karanta da muhimmancin sa da kuma littafin da za a karanta insha Allah cikin dan karamin kankanin lokaci don ku tunatar da mu akan hakkin ilimi akan inda abinda zai hada mu a wannan majalisi ilimi ne to wannan ilimi wanda zamu rinka wato barin gidajen mu da barin harkokin mu domin sa yana da hakki akan mu menene hakkin wannan ilimi din takaddima ta farko kenan Allah madaukakin sarki ya sanya neman ilimi ya zamanto ibada ne domin haka yayi umarni da shi yace fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan umarni ne na Allah in Allah ya umarni da abu to wannan umarni yana nufi akan cewa yana nuni da cewa wannan abu wajibi ne dan haka sani wajibi ne wajibi yana ɗaya daga cikin hukuncen ibada hukuncen ayyukan ibada dan haka neman ilimi ibada ne hakki na farko na dukkan wani aiki na ibada shine mutum ya zamanto ya tsarkake niyya a cikin sa to musamman ilimi ya kunshi alkhairai masu yawa amma mutum ba zai samu wani abu na alkhairan sa ba sai ya bashi wannan hakki nasa na cewa ya yi shi don Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba al-ilm mimma yubtagha bihi wajhu Allah لا يطلبه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة واندي من إلمي واندا أكي نيمان الله دشي بايا نيمان ستيدهم كوي يسامون أبو من الدنيا سوى النمبر دي تنشن الجنة با أولي حديث من أشياء من طلب العلم ليماري به السفهاء وليجادل به ألف العلماء لم يرح رائحة الجنة واندين الإلمي دومين يرنك الفهري كجاهلي دشي كما دومين يرنك جايية دم علمي دشي دين ينين تواشي ما يشي دشين سوهم معلمي يرنك مجادلة ينا نون إلمي وانا ان شاء بجيب انشان الجنة سو داك حيث الإلمي نفرقو كيشي دان الله waɗanda yake za a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin waɗanda farkon waɗanda za a yi musu hisabi daga cikin hadda mai ilimi a wanda ya nemi Allah ya bashi ilimi Allah zai tambaye shi cewa me yayi da ilimin sa idan yayi saboda Allah ne Allah zai gaskata shi mala'iku su gaskata shi in kuwa ba haka bane Allah zai ce masa ƙarya kake yi kai ne don kai a ce malami ne sannan a jefa cikin mutar jahannam to raka yayin da ɗan uwa musulmi za ta taho majalisin ilimi sawa'un irin wannan majalisi namu ko kuma wani daga cikin majalisan ilimi alhamdulillah wanda Allah maɗaukakin sarki ya yawaita su a wannan gari namu to ka tsarkake niyyarka don ka tsarkake niyyarka ya zamanto saboda Allah kake zuwa saboda neman abin da yake wajen Allah saboda ka san cewa ibada ce kake yi kafin da kake yi ɗaukaka darajarka ne kankara zunubanka ne samun yardar Allah ne da za ka mutu a wannan hali za ka mutu a cikin ibadar Allah muna gani wanda ya yi ihrami domin aikin haji ya ci danya da wannan aikin da ya mutu a cikin wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi masa kada a sa masa turare abin ne shi a cikin tufafinsa ranar alkiyama za a tafi shi na yin talbiya to da ka a cikin halin da ka mutu in ka mutu a cikin halin neman ilimin nan Allah zai tafi ka a cikin masu neman ilimi saboda haka yayin da amma dole sai ka bashi haƙƙinsa da cewa ka yi shi saboda Allah kada ka yi domin ka zo kamar domin ka zo saboda ka rasa wajen hira idan ka zo fice ya zama to wannan zai kashe maka lokaci ko kuma domin ka jiyar da aikinka ko domin riya ko domin wani abu wanda yake na rabon duniya da abin da mutane suke dubawa ka yi shi saboda Allah maɗaukakin sarki kawai haƙƙi na biyu na ilimi shine cewa ilimi yana buƙatar sadaukar da kai da haƙuri wajen nemansa yana buƙatar sadaukar da hatsai da kai da haƙuri wajen nemansa muna gani yanda yayin da annabi Musa ya ce Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa zai kai shi zuwa ga bawa daga cikin bayin Allah wanda ya fiya da ilimi da shi annabi Musa ba shi da shi annabi Musa ya yi kwaɗayi a kan wannan da ya tafi bai yi saukin samunsa ba sai da ya sha wahala har ya koka wahalar da ya sha yake laqad laqina min safarina hadha nasaba haƙiƙa mun sha wahala a cikin wannan tafiya tamu sannan Allah ya haɗa shi da wanda zai yi ilimi din a wajensa saboda haka ɗabi'ar ilimi yana buƙatar ka ɗaukar da kai malamai suna cewa al'ilmu idza a'taytahu kullat la yu'tika illa ba'da ilimi idan ka bada kanka gabaki ɗaya gare shi ba zai baka komai ba sai ɗan kaɗan nasa wato gabaki ɗaya ake ka bayar da kanka da ilimi abinda zai baka ɗan kaɗan ne to ina kuma ga idan kaɗan ɗin kaɗan ka baki nawa zai baka to da haka ilimi yana buƙatar sai an tashi an nemi shi wato abu ne wanda yake ba kawai za ka tashi ne ka ba bilbarata yake zuwa ba sai a buɗe gindinka ya kawai an samu a'a sai da naki sai da nema daga cikin malaman wanda suke suna wannan zamani kamar yadda abin nan akwai wanda za ka ji an ce littafin al-mughni na Ibn Qudama na fiqh ya karance shi daga bango har bango ya sauke kuma karatu na nutsuwa ne neman ilimi ya karance shi har sau wajen bakwai mujalladansa irin manya din nan na da masu girma ba wai kananan mujalladai ba mujalladi 11 ce amma ya karance shi sau wajen bakwai littafi ta za ka ce shi sau wajen kaza muna gani muka ga kissar irin su Imam Nawawi wanda saboda himmar ta sadaukar da kansu wajen neman ilimi din za ka ga ba sa bacci Imam Nawawi an ce baccinsa sai dai ya ɗan shingiɗa a cikin littafansa ya ɗan shingiɗa amma wai ya ce wai yau ya zo ya kwanta a kan shimfiɗa da mataki ya ja mayafi ya lulluɓa shi bai san wannan ba sai dai in ya ji bacci sai dai ya ɗan shingiɗa haka baccin ya kwashe shi a haka to haka shi yasa a shekara dubu shekarunsa nawa shekaransa 46 a duniya amma yau littafansa nawa ne muke karantawa ga 40 Nawawi ga Riyadu Salihin 40 Nawawi duk makarantar islamiyya ta maza da ta mata da ta yara a karanta shi Riyadu Salihin masallatai kusan da yawa gabas da yamma kudu da arewa a Asiya a Afirka a ƙasashen Larabawa ana karanta ga sharhin sa na Sahih Muslim ga littafin sa na fiqhun Hanabil a Shafi'iyya Rawdatul Talibin da Majmu' manya-manyan sa kai wanda yake duk ko ina za ka ga abin da ya rubutu a ga azkar da littafin sa na azkar shi ma za ka ga ana yawan karanta shi a majalisai saboda albarkar da Allah ya sa a cikin ilimin su domin sun ba mu ilimi haƙƙin sa daga cikin haƙƙin ilimi kuma kai aiki da shi kamar yadda magabata suke cewa ilimi yana zuwa yana yin hatifi yana turo risala saƙo na faɗakarwa saƙon nan nasa shi ne na al'amal in ya same shi a wajen shi kenan sai ya zauna in ku bai same shi ba sai ya tashi ma'ana inda wanda yake karatu ilimi ne masa allura ya aiki in yi aiki shike nan sai ilimin ya zauna in ku bi aiki da ilimin nan sai ilimin ya tashi imama zai zama to ilimin nan ba shi da albarka ya sa aka rawaito daga Imam Ahmad cewa bi tabajin hadisi ko so ɗaya bana Annabi sallallahu alaihi wasallam fati yayi aiki da shi wannan haƙin ilimi ya aiki da shi dan daga cikin haƙin ilimi ka bayar da shi ka bayar da shi sai ta Sheikh Usman dan kodiyo Allah ya ji kansa ya yarda da shi yake cewa haƙin dukkan malami ne da ya samu faraga daga farillan ayyukansa wato ma'ana abinda suke wajibai a kansa ya gama su ya kiyaye lokacin sallansa da azumi da zakka da haƙin iyali da sauransu to ya bada lokacinsa kuma ga sanar da mutane abinda zai kai su zuwa ga Allah don wannan haƙin ilimi ne in Allah ya ba mutum ilimi ya samu lokaci wanda yake zai sanar da shi ga mutane wanda yake wannan shine tafkar ilimi kuma shine ainihin gadon annabawa shi ma wannan yana daga cikin abinda zai fitar da mutum daga hasara ya zama to kan cewa tana sanar da ilimi shine wasicci da gaskiya din da Allah madaukakin sarki yace tsaye daga cikin tsofin waɗanda yake za su samu tsira daga hasara to sannan shimfiɗa ta biyu dangane da ilimin fiqhu ilimin fiqhu ilimi ne mai muhimmanci saboda ganin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace man yuri billahi bihi khairan yufaqihuhu fi din duk wanda Allah yake sansa da alkhairi sai ya bashi ilimin addinin musulunci ya bashi fiqhu alfiqh asalin ma'anarsa alfahm fahimta wato ilimin da za ka fahimci addini ka san hukunci a kowane abu ya zo maka ka san hukuncin Allah a kansa dama kuma mumini abinda ake so da shi kada ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah to wanda yake duk wani abinda zai ya san hukuncin Allah a kai wannan shine faqih asalin ma'anarsa kenan malaman fiqh din suna fassara shi da cewa العلم بالاحكام الشرعيه التفصيليه من العلم بالاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه فني وحكم شريعه وند اكي ايكي دشي با وند اكي ايكي دابي دشي با دان wannan ba a ce mas ilmun aqida ba ilmun fiqh bane haka zalika ilmun alabi'a ilmun hukuncin shari'a da ake aiki da shi amma kuma daga dalilai wato ka san ilimi ka san hukunci da dalilin shi ne fiqh ka san hukunci kawai babu dalili wannan ba fiqh bane to wannan ilimin alhalal wal haram yana da muhimmanci ilimin fiqh shine ilimin alhalal wal haram ka san abinda Allah ya halalta ka san abinda Allah ya haramta domin wannan shine zai saka bauta ma Allah bi yaqin a bisa basira kuma da yaqin shi yasa ne Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai ya yabi waɗanda yake sun fi kowa sanin halal da haram kamar Mu'adh bin Jabal yace ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai saboda haka domin Allah ya bashi fiqh kuma da Abdullah dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi masa addu'a sai ce Allahumma faqihhu fid din Allah ka bashi ilimin fahimtar addini da haka ilimin fiqh yana da muhimmanci kwarai da gaske domin da shi ne za ka san abinda Allah yake so ka san abinda Allah baya so to za mu yawanci littafan fiqhu suna kasa ilman suna kasa ilimin fiqhu kashi biyu fiqhul ibadat da fiqhul mu'amalat wato fiqhun ayyukan ibada da kuma fiqhun ayyukan mu'amala fiqhun ayyukan ibada abinda suke nufi na wato abubuwan da ke tsakanin haƙƙin Allah akan bawa tsakanin bawa da ubangijinsa shine ita ce sallah da sharuɗanta da azumi da zakka da haji sannan wannan suna farawa da shi saboda shine ainihin dalilin halittar mutum ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka kafin ma kace zaka san yadda zaka yi mu'amala da mutane ka san yadda zaka yi mu'amala da ubangijinka saboda haka ake kaddamar da fiqhul ibada sannan sai a zo fiqhul mu'amalat abuna yake yi da fiqhul mu'amalat hukunce hukuncen da suke Allah ya gitiya wajen mu'amalar mutane tsakanin su da juna wajen mu'amalar su ta fuskar dukiya shine al mu'amalatul maliyya da wajen auratayya al-mu'amalat zawjiyya da kuma wajen idan sun yi cudanya da juna an yi laifi sata zina kazafi shan giya an ji ma wani ciwo an kashe wani shine ahkamul jinayat sannan yadda kuma za a rarrabe rigima an sun yi rigima shine a abin nan al-qada'a wa shahadat abin da danganci alƙalanci da shaida da sauran to duk wannan sannan su shine jumlar addini kuma idan mutum ya san su bi dalil wannan shine za a ce fa to mun zabi wannan matani na al-ijiyya domin littafan da ake rubutawa a fiqhu littafai ne iri uku akwai al-mutun akwai ash-shuruh akwai al-hawashi al-mutun sune littafai da aka rubuta su da takaitacciyar ibara maganganun takaitattu domin ka san abu hukuncin sa kaza ne abu hukuncin sa kaza ne sannan akwai ash-shuruh wanda aka sharhin waɗannan littafan da aka yi su a takaice a cikin sharhin ake faɗan dalili ake bayyana kuma sabani ake bayyana yanda aka rinjayar da magana sannan kuma akwai al-hawashi wanda su kuma za su ƙara zurfi domin su kawo ya zuwa ga abubuwan da ba sa cikin mutum da shuruf su kuma su kawo su to abinda yake bata ɗalibin ilimi ya fara tune da al-mutum kuma al-mutum din ma su ma hawa-hawa ne matani na fiqhu matanai na fiqhu suna hawa-hawa kamar akhdari ismawi ijiya risala askari mukhtasar duk wannan mutum ne a matabar malikiya a matabar hanabila kamar manarul sabil umda zadul mustaqni al-muqni al-kafi al-mughni duk waɗannan kowanne ya dace da matsayin neman ilimi matsayin ɗalibi wajen neman ilimi a mun dauki matnul ijiya saboda yayi kokari ya taba wato abwabul fiqh baki daya da ibadat din da mu'amalat a matabar imam matni da aka rubuta shi a matabar imam malik amma ba nufin mu ni karatun mazhaba ba ma'ana ba nufin mu musan mazhabar imam malik ba a nufin mu musan hukuncin Allah akan masayin da zamu karanta hukunci na Allah madaukakin sarki da dalilin sa saboda haka idan mas'ala ta zo a yanda faɗa ke a cikin matabar imam malik ko kuma a cikin abin da shi ne lintafi ya rinjayar ta saba ma dalili bayyananne to za mu ishara da cewa wannan matsala ce da ake sabani amma abin da malam ya tafi a kai ya saba ma dalili ɗaya wani ƙaulin wanda yake ne dalili ɗin ya fi nasa ƙarfi saboda haka manufarmu shi ne a san hukuncin Allah a cikin masayin da za mu karanta ba wai a san ita mazhaba da sabanin da ke cikin mazhaba da makamancin wannan ba an fahimta ai saboda haka shi yasa ko a karanta mazhabar ko a karanta matan na mazhabar malikiya ko na mazhabar shafi'iyya ko na mazhabar hanabila ko na mazhabar hanafiya dukkanin abin idan dai aka dauke shi a wannan manhajin ba za ka ga bambanci ba za ka ga bambanci ba gwargwado da abin da ya bayyana gare mu na dalili kan cewa wannan shine raji a cikin matsala haka zamu bayyana akan haka zamu tafi wajen karatun mu insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu fahimta kuma ya bamu ladabtuwa da ladabtuwa ilimi ya bamu kiyaye haƙoƙin ilimi ya bamu albarka a cikin abin da muke karantawa ya sanya shi zama hujja a gare mu sai ya sanya shi zama hujja a kanmu yanzu zamu fara da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما لا يخار دا حمد الحمد لله رب العالمين wannan kalma wannan jumla ta godiya ga Allah madaukakin sarki ya zamanto dabi'ar malamai ne na addinin musulunci in za su fara littafai ko za su fara wasiqa ko za su fara yin hutuba su fara da godiya ga Allah wannan asali ya samu asali daga alqur'ani da sunna alqur'ani da zai bude Allah ta'ala da zai bude da suratul hamd alhamdulillahi rabbil alamin haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi hutuba zai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu kuma dukkan taudewa za ta ci hadisi in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba sai a ce fa hamidallaha wa athna alaihi yayi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah yayi kirari gare shi saboda haka sunna ce kenan koyi ne da Allah da manzansa salawatullahi wa salamuhu alayhi wajen rubutun littafi a fara da godiya ga Allah shi yasa ne za ka ga malamai magabata haka suke yi wajen rubuce-rubucen su alhamd abinda ake nufi da alhamd bayani ya gabata a cikin wajen tafsiri amma dai abinda ake nufi da alhamd shine as-sana'u bil jamil yabo da kyakkyawan wato da kyawawan sifofi wato ka ambaci kyawawan sifofin mutum idan ka ce ka ai wani mai hakuri ne wani mai kyauta ne wani Allah ya bashi kyawawan sifofi wani mai kaza ne wani to faqad hamasahu kayyidi saboda haka yabo daban yake da godiya kamar yadda muke faɗa a cikin hausa godiya ash-shukr ne godiya a larabci shine wanda ya yi maka ni'ima wanda ya yi maka ni'ima kai masa yabo akan wannan ni'imar da ya yi ka nuna ta yaba da abin da ya yi maka sannan ka gode masa kada ka fitince masa shi yasa ne ake yin ta da zuci ake yi da ake yabo da ake godiya da zuci ake yi da harshe ake yi da aiki amma yabo ko mutum bai maka ni'ima ba in ya tantance yabo ka yabe shi amma shi ba a yin sa sai da harshe kawai a dukkan yabo ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai alalamin sune wato dukkan jinsin halittu na Allah dukkan abin da ba Allah ba alam ne akwai alamin ins akwai alamin jin akwai alamin mala'ika akwai alamin hayawanat akwai wato mutane alam ne aljanu alam ne mala'iku alam ne to Allah madaukakin sarki shine ubangijin su baki ta kowanne daga cikin su dukkan nau'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina yana shaidawa babu ambautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la babu ambauta babu abin tarayya a gare shi a cikin bauta wannan shi ma yana daga cikin abinda hudubar annabi a du'a khutbatul haja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ta kunsa a cikin khutbatul haja dukkan wani abu wanda yake muhimmi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ya koya mana mai khutbatul haja daga cikin abin da ta kunsa akwai shahada wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne sallallahu alaihi wasallam ira da annabi Allah tabbata a gare shi as-salah asalin ma'anarta addu'a daka in kace sallallahu alaihi wasallam kana cewa wato Allah madaukakin sarki kana yin addu'a ne cewa Allah madaukakin sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'a yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a to Allah ba zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ba to shi sa ake fassara salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rahama da ta dace da matsayinsa rahama da ta dace da matsayinsa amma asalin ma'anar as-salah addu'a wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kai musu addu'a shi yasa an mutane sun kawo sadaka kamar yadda Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyin su da kake tsarkake su da su kake musu tazkiya da wannan karbar sadaka sannan kuma kai musu addu'a wa salli alaihim ba yana nufin kai musu salati ba kai musu addu'a kamar wannan shine ma'anar ainihin as-salah kamar yadda larabawa suke faɗa kamar yadda ya zo a cikin diwanin a'asha alayki mithlu alladhi sallaiti fa'tanibi nawman fa inna li jambi al-mar'i mutaja'a yace yana yarsa addu'a dan tayi masa addu'a yace alayki mithlu alladhi sallaiti kima irin addu'ar da kika yi kima ta tabbata a gare ki mujitan an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka sai ce allahumma salli ala ali abi aufa Allah ka yi salati da al abi aufa ai ma'ana na yi musu addu'a kan Allah ya yi musu rahama to salatin Allah ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam rahama ce mai girma wanda babu kamar ta wa sallam at-taslim ma'anasa imma ma'anasa shine as-salamatu min al-afat wato aminci kubuta daga dukkan abin da yake cutarwa dukkan abin da ba a so ko kuma gaisuwa ne to ainihin ma'anar duk haka wato ka ce wa mutum assalam gaisuwa ne domin in ka ce Allah ya kubutar da kai daga dukkan abin da baka so kamar ka ce ne Allah ya baka tsawon rai domin asalin ma'anar tahiyya kenan at-tahiyya ma'anarsa wato Allah ya ja ranka in ka ce hayyaka Allah ai ma'ana aqala Allahu umra Allah ya tsawaita ranka
da haka in ka gaida mutum kace masa assalamu alaikum kamar kace ne wato Allah ya tsawaita kwanakinka ta hanyar cewa ya amintar da kai daga dukkan abin da baka so in ya amintar da kai daga abin da baka so kaga babu wani abin da abin ki kenan a rayuwarka sai ka samu tsawon rayuwa to wannan ma'ana ita ake nufi yayin da ake yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan wani abu wanda yake baya so dukkan wani abu wanda yake niki Allah ya amintar da kai ya rasulullah daga wannan to kuma wannan shine yafi wajen salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai salati kadai ba ko kai sallama kadai ka hada su gabaki daya kamar yadda Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya hada guda biyu wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin kuma Allah ya kai salati da sauran annabawa da manzanni salati ga annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki don ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana salati a ciki akwai yake kama sallaita ala ibrahim to da Allah ya salati ga annabawa ma to dan haka in muka yi ce Allah ya salati ga sauran annabawa dama abin wanda yake yazo a cikin koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam gare mu wajen salati a gare shi wajen yanda ya ambaci Annabi Ibrahim abinda ya tabbata gare shi ya tabbata ga sauran annabawa wa ali kullin da alayen kowanne daga cikin su al'al abinda ake nufi da al'al yana da ma'ana biyu imma maziya wa imma wato dangin mutum abadin salati abinda ake nufi da al'al a bisa abinda ya furin jayi shine zurriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ahalinsa mutanen gidansa da kuma matansa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen salati yanda ya koya mana salati yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad a wata riwaya yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli wa ala azwajihi wa dhurriyyati da kuma akan matansa da zuriyarsa to da haka shine fassara al kenan fassara al shine wato zuriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa su ne ake yi masa salati amma abadin sadaka abinda ake nufi da alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahillu sadaqatu li Muhammadin wa la li ali Muhammad sadaka ba ta halatta ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da alayensa ba alayensa ababin sadaka abinda ake nufi da su sune danginsa wanda suka fito daga gida daya banu Hashim da banu Al-Muttalib sune waɗanda suka saura da gidan Sayyidina Ali da ƴaƴansa da Ja'far da ƴaƴansa da Atil da ƴaƴansa da Abbas da ƴaƴansa waɗannan sune ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam su aka haramta masa sadaka sune banu Al-Muttalib da banu Abdul Muttalib da banu Hashim da banu Al-Muttalib sune aka haramta masa sadaka to amma a wajen salati shine zuriyarsa da matansa kauli na biyu akan al a wajen babin salati shine cewa mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke shine zabin Imam Ahmad in aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ay wa asba'i Muhammad da haka kowane mumini da yake mabiyi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin salati da dinshi yayin da ake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan shine zabin Sayyidina Imam Ahmad amma wasu din jayin shine kauli na farko saboda yadda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لما سجي يا أجريس بتكاوى قوي بكيو تتاوى إلى يوم الدين جوا جرانا الساقية يوم الدين أبنى كنف إلى يوم الدين أي يوم الحساب جران دا أكي يوم حسابي أما بعد باين ونا شيء وراء أما بعد سنة شيء أشكين خطبة لكما أشكين ربوشو دعاة النبي صلى الله عليه وسلم يكي har ma ana danganawa ya cewa shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin alqur'ani da yake cewa a wajen Annabi Dawud kan cewa Allah ya koya masa faslal khitab wato rarraba zance shine wato bayan kai shin fada kai muqaddima sannan kace amma ba'd sunna ne a cikin khutuba mutum ya fada amma fada ta ce in ka fada so da yake kai wani lokaci kai ga wadansu wajen khutuba idan suka fada suka sake yin wata karamar muqaddimar bayan sun faɗe ta sun sake cewa summa amma ba'd don haka ne ko ya ba ta kale ba ko ma ko wace gaba an so suka ce summa amma ba'd in dai kace amma ba'd bayan sun fada shikenan yawanci mutane suna yin wannan ne wajen khutbatul haja bayan فلاتي النبي صلى الله عليه وسلم قلت أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم باين في جواد ربما تكون مستعر ثم أما بعد to amma ba din in aka fadi ta sau daya don ta nuna kan cewa ta kare mukaddima waccan ta farko dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada to watakila dan suna ganin bari su bambance yanda magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo a cikin khutbatul haja da kuma ta su magana sai su kare cewa sun ma amma ba wannan takrarin ba shi da asali kamar yanda wadansu daga cikin malaman mu suke bihi a kan wannan a fa yaqulu al-abd al-faqir bawa al-faqir ila al-faqir ila Allah mabukaci ya zuwa ga Allah wannan yana daga cikin tawadu man tawada lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kaskantar da kai ga Allah Allah zai dauka shi yana da kyau mutum ya rinka tawadu a magana da a tafiya da kuma a cikin kama komai mutum zai yi tawalu kuma ya zamanto tawalun yayi shi da gaskiya saboda Allah ba tawalun da yake cike da riya ba a ce ai wani akwai tawalu nan ko shi yayi ne ba dan tawalun ba dan ya hau kan wayayen mutane a kai tawalun saboda Allah وانا يا ربي كنت والدي الفقير الى الله ابو الحسن علي المالكي الشاذلي ابو الحسن علي المالكي الشاذلي ابو الحسن شنو كنيسا علي سنن سكينه بي فدي سنن ابا ما هي كنسا بدا كاكنسا دا كفي اكي ساباني وني ني ولدي ربوتا الفجيا ان ودن سكتي ابو الحسن علي ابن عبد الله ابن عبد الجبار الشاذلي وندي يكي وندا ير شيخ الاسلام ابن تيميه يرس كذا منسا ya mutu a shekara ta 1956 wanda yake shine abin nan a sufi ne mai tariƙar wanda ɗan masu tariƙar shadiriya suke bin sa aka ce shine ake nufi da wannan waɗansu kuma suka ce a'a Abul Hasan Ali ibn Muhammad al-Manufi al-Misri domin wannan shine ainihin malamin da aka sani malamin Malikiya ya rubuta sai na Malikiya da dama daga ciki akwai sharhin sanar risala wanda yake yana nan dalibai suna kan tashi bayan ta talibin rabbani to an ce shi ake nufi da ashabi wanda yake wannan ya fi karkata da abin da ya fi rinjaye shi karinin Imam Suyuti ne sun yi zamani ɗaya da Imam Suyuti duk da yake ya mutu bayan sa ya mutu a shekara ta 939 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su mutanen Misra ne sawa'un shi ashabi na farko din ko kuma na biyu dukkanin su mutanen Misra ne غفر الله له ولوالديه ومشايخه واخوانه وسائر اهل السنه المحمديه الله يغفر كامس ده iyayensa da malamansa da yan uwansa da sauran mabiya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam هذه مقدمه wannan lissafi gabatarwa ne fi masail a cikin wadansu mas'aloli almas'ala ita ce wato a dukkan abinda ake dukkan abin da yake na hukunci ake ambatarsa da dalili shine mas'ala wato ya kawo abubuwa na hukunce wanda an gina su ne akan dalilai duk da bai ambaci dalilai ba min al-ibadat na daga abubuwan ayyukan ibada wa ghairi zalik da wani wannan sune al-mu'amalat tunda bai tsaya kawai akan ibadat ba ala madhhabil imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala a madhhabar imam malik ibn anas Allah ya ji dansa al-madhhab abinda yake nufi da al-madhhab sune wato hanyar da wanda ga cikin manya-manyan malaman ya tafi wajen fatwa da bayyana hukunci daga dalilai to malamai da sun kasance da dama da kowa yake da ra'ayi tun daga zamanin sahabbai kowa daga manya-manyan malamai wanda suka shahara da yin fatwa a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikinsu ya kafa madrasa me ma'ana ya kafa madrasa ba wai ya zo ya ce ku zo ku dina akan ra'ayina ba ku dauki ra'ayina ku bar alkitabu wa sunna a'a ya samu almajirai masu yawa da suka zo suka wato a karanta ilimin sa suka tasirantu da fatoyin sa suka kiyaye su har suka mika su ga 'yan baya ake riwaya daga wajen su daga ciki akwai al-khulafa'ur rashidun Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali daga ciki akwai Abdullah ibn Mas'ud a Kufa da Abu Musa al-Ash'ari shi ma a Kufa akwai Abdullah akwai Zaid ibn Thabit a Madina da Abdullah ibn Umar a Madina da Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina da Abdullah ibn Abbas a Makka da Abdullahi ibn Zubair shi ma a Makka, da Anas ibn Malik a Basra, da Mu'adh ibn Jabal, duk da yake shi bai yi tsawon rai ba, ya rasu da wuri, da Abu Darda a ƙasar Sham, da Abu Ayyub al-Ansari shi ma a ƙasar Sham. Waɗannan sun shahara, da yawan fatwa da mutane suka samu suka kiyaye ilimin su har zai zama tukan cewa za ka ji ana maganar madrasatul Madina, madrasatul Kufa, madrasatul Makka, madrasatul Basra, madrasatul Misr. Kowanne daga cikin wato kowanne daga cikin sahabban nan wanda yake ya shahara da ilimi ya kafa wata makaranta, ma'ana yana da mabiya daga cikin tabi'ai wanda ya rene su, wanda kowanne daga cikin tabi'ai din nan shi ma ya zama wani babban imam. Yanzu kamar a Madina, bayan sahabbai aka zo aka samu manya-manyan tabi'ai, har aka samu al-fuqaha as-sab'a wanda mun sha ambaton su, anan Urwa da Qasim da Salim da Sulaiman ibn Yasar, da sunan su al-fuqaha as-sab'a, wanda su kuma suka reni malaman da suka karantar da Imam Malik. Ilimin gabaki ɗaya na Madina ya zo ya tsaye a wajen Imam Malik, ya zamanto a zamaninsa babu kamarsa, ba a Madina ba kawai, a Hijaz. Har ake ganin cewar akan Imam Malik ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisharar da yayi ta alimul Madina ta tabbata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito ya ce, ya kusata mutane su rinka dukan hantar dabbojinsu a raƙumansu, ma'ana wato su ɗaura sirri su doguwar tafiya suna neman ilimi, ba za su samu malami da ya kai alimul Madina ba, malamin Madina. To da yawa daga cikin malamai sun ce wannan hadisin ya tabbata ga Imam Malik, don shi ne a zamaninsa ya zamanto in ba shi ba duk sauran malamai kafin shi za ka ga suna da wani. A zamanin fuqaha as-sab'a babu wani mutum ɗaya da ya fice, su bakwai ne za ka ga ake ta zuwa wajensu neman ilimi. A almajiransu kuma akwai waɗanda suke ba babu guda ɗaya, akwai Rabi'a kamar yadda a lokacin nan akwai Yahya ibn Sa'id al-Ansari, akwai Zuhri da akwai sauran mutane, amma a zamanin Imam Malik babu kamar sa. Shi ne ake zuwa daga ko'ina domin a nemi ilimi a wajensa. To shi Imam Malik yana da ra'ayoyi akan wanda ke an kiyaye su, ɗalibai sun kiyaye su, wanda yake a daga ciki akwai al-mudawwana, wanda tambayoyin da Suhnun ya yi ma Abdurrahman dan Qasim, wanda asali Asad ibn Furat ne ya yi ma Ibn al-Qasim, sai Suhnun ya samu shi ma sake ma Ibn al-Qasim ya rubuta, aka kiyaye ra'ayi maganganun Imam Malik akan matsaloli daban-daban na ilimi, tun daga ibada har mu'amalat. Haka zalika akwai Ibn Habib, shi ma yana da al-Wadhiha, tambayoyin shi ma da ya yi Imam Malik ne, da sauran littafai da suka kiyaye maganganun Imam Malik, wanda saboda yawan maganganunsa har sai aka gane wato tafarkin da yake yi wajen tunaninsa da wajen fitar da hukunci, shi yasa har aka gano kan cewa ga matsabarsa. Shi yasa ne har za a tambayi Ibn al-Qasim cewa me ka ji Malik ya faɗa akan magana kaza, sai ya ce bai ji ma Imam Malik ya faɗo ta magana a kai ba, amma shi a ra'ayinsa shi ne kaza, ma'ana a ra'ayinsa duka yanda ya fahimci Imam Malik yake yin tunaninsa, yake kiyasinsa, yake fitar da hukunci da dalili, to shi inda shi ne ga abin da zai ce, kuma wato kamar wannan tahriji yake, wato extrapolation yake akan maganar Imam Malik, inda Imam Malik na nan bai magana akan wannan ba, shi ma haka zai ce. To shi yasa sai aka yi zama dukan cewa an san mazhabarsa. Dukkan malamai da aka kiyaye mazhabobinsu kusan suna da irin wannan gado da suka bari na littafai, da har aka gane ra'ayinsu, wanda yake shi ne zai taimaka ma mutane wajen yadda za su tunani wajen fitar da hukunci a cikin shari'a. Don ba kowa ne kawai don ka karanta aya da hadisi shi kenan kuma sai ka ce wannan aya tana nuna kaza, wannan hadisi yana nuna kaza, domin in ka ce za ka yi haka ba tare da ka bi ƙa'idojin da malamai suka sanya ko kuma ƙa'idojin da malamai suka bi wajen fitar da hukunci ba, sai ka ɓata, domin sai ka rusa abubuwa da dama. Saboda su sahabbai a zamaninsu cikin ɗabi'arsu yake, saboda su suka ga larabawa ne, sun san harshe, sun san ma'ana alqur'ani da ma'ana sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga yadda Allah madaukaki sun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alqur'ani ya bayyana sunna saboda haka abubuwan da za su faɗa na hukunci yana nan wato abu ne wanda yake cikin jinin su da tsokar su to amma wanda suka zo daga baya bayan dabi'u sun canza harshen larabci ya zamanto ba a san shi yadda ya kamata ba ya zamanto ana buƙatar sai an kiyaye ilimi don a nuna mata yadda ga yadda sahabbai suke fitar da hukunci daga aya da hadisi in ka fahimta akan tafarkin fahimtar kowanne daga cikin malaman nan duk wanda ka ɗauka a cikin nasa fahimtar daidai ne to amma wannan fahimtar ta ba ita ce matuƙar magana ba kisa kowanne daga cikinsu yake cewa idan magana ta saba ma alqur'ani da sunna ko aje magana ta waje ɗaya yi riko da alqur'ani da sunna imam malik magana ta mashhura a wannan shine kan cewa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha alqabr kowa ana karɓan maganarsa ana masa raddi in ban da ma'abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam shine kadai daga faɗin magana sai ce mun ji mun ji daga cikin maganar da kaga inda yake nuna kan cewar waɗanda suke da'awar a dariƙu a yanzu tsakaninsu da abinda suke dangana wa masu dariƙun kamar tsakanin gabas da yamma imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wajen maganar da yake a cikin maganar Imam Shadir yana cewa Abul Hasan al-Shadili yana cewa qad duminat lana al-ismatu fil kitabi was sunnah wa lam tadman lana al-ithma fil kushufat wal fil makshuf wal ilham yake tsarin Allah daga fadawa cikin bata ya tabbata gare mu a cikin al-kitab was sunnah amma ba mu da wannan lamunin akan abin da zamu ce mun an yi mana kashafi mun gani ko an yi mana ilhama wanda yake yanzu yawanci duk ne rigingimin da ake yi da masu sufanci da suke kawo abubuwa da suke rushe kitabu wasu na ayyarshin bin wannan magana ne ta irin wanda ake dangana su da ɗabi'u ɗin suke faɗa su sun ce dukkan abin da za ka ji kayi tunani ko dukkan abin da za a ce maka wani malami ya ce ka bijire shi da alkitabu wasu sunna domin a nan isma duk in ya dace da alkitabu wasu sunna ka karɓe shi in bai dace ba kuma ka ajiye shi kawai magana su Imam Malik kenan a wajen sukin to saboda haka wannan muktasar din zai kawo shi ne a bisa madhabar Imam Malik ibn Anas amma kamar yadda muka ce ba za mu karanta shi bane a bisa muna karatun madhaba a bisa muna karatun sanin hukunci da dalil mai amfani da shi a matsayin jagoran mu wajen masail na fiqh domin mu kiyaye hukunce amma mu san kowane hukunci daidai gwargwado da dalilin sa in matsala ijma'iyya ce mai tambihi a kai cewa wannan babu sabani a kai in matsala akwai sabani wanda yake kuma shi dalilin da ya ka dalilin kishiyar abin da malam ya kawo ya fi ƙarfi mu ambaci abin da yake shine mai dalili mai ƙarfi mu tabbatar da shi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala liyan tafi a bihil wildan wannan littafi yake na rubuta shi ne domin yara su amfani da shi wani ahuhun da makamantan wato yara masu kamar manya masu kamar yara irin mudin kenan insha Allah ta'ala Allah ya so لخصتها من كتابي المسمى بعمدة الثالث على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك ناتات وانا لساتي نيدا جا لساتي نا واندا ناتن يا مسسونا عمدة الثالث واتو جا قورم ميتتيا أكم مذهب الإمام مالك أتشنه كنشو كنشن إباد إبادو لتورنسو وسميتها ناتن يا موانا لساتي ناوا بالمقدمة العزية da wato muqaddimatul izziya gabatarwa wanda take ake dangana ta zuwa ga izza lil jama'atul azhariya ga jama'al azhar an ce wato tunda jama'atul azhar mun san tun lokacin al-fatimiyyun shekara ta 400 bayan hijira aka kafa ta tun a lokacin ne ake tantar da ilimi a nan saboda haka an ya yi domin a karanta ta a karanta wannan littafi a wannan jami'a مشتملة على 11 بابا ناتارا بابي قوم شاكيا أتكيون ورنا للتاتي أنت ياسن ياما تسونا الإذية سبو دا الكفاء كيكاوان باتا شو أدوان دي كرانتا الله جيب باشي الإذية لو كتا ودان سمس كتا سبو دا يادن جناتني جا أنغوصي سويقة العزة سويقة العزة وأدينا وطا أنغوصي أمسرا القاهرة سودا على أي حال هو نيني شيء أبن ديك يرجع الدعاء فاتن فشيني شو أدون ديك أنا تاشي يا أمفانة دشي ما جنون